Na farko kala sai ya ce inni abdullahi, ni bawan Allah ne. Kenan ni ba Allah bane ba, ba dan Allah bane, ba dayan uku bane. Ashe kenan wannan kalma ta farko ta karye kashin bayan masu cewa Isa dan Allah ne, ko Allah ne, ko dayan uku. Shi yasa na faɗa muku cewa ita ce surar da Ja'far ya karanta a gaban Najashi, yace wallahi wannan shine daidai da abin da yazo a cikin At-Taura. Kun ga kenan kalma farko abin da ya fara faɗa, tabbatar da bautarsa a wajen Allah, shi bawan Allah ne. Wannan shine matsayin da kowanne mutum nagari yake alfahari da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, a ce ka zamo cikakken bawa na ƙware a wajen Allah. Yace inni abdullahi, ni bawan Allah ne, kenan ba dan Allah ba. Atani alkitaba, kuma ya bani littafi, shine linjila. Ma'ana kenan zai bani littafi a nan gaba. Akwai dan wa'azin rudu da naji yana cewa wai an haifi Annabi Isa da linjila a hannu, yana cewa atani alkitaba, gashi ma Allah bani littafi. To wannan ba gaskiya bane ba. Annabi Isa alayhi salam ba da linjila aka haife shi a hannu ba. Yana faɗin abinda Allah zai masa ni ailifin a nan gaba. Kun ga ya faɗi cewa shi bawan Allah ne. Sannan ya ce atani alkitaba, Allah subhanahu wata'ala ya bani littafi, abu na biyu kenan shine linjila. Sannan waja'alani nabiyan, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni na kasance annabi daga cikin annabawansa. Wannan kun ga duk ya shafe shi shi karan kansa. Bawa ne na Allah, Allah ya bashi littafi, kenan hukuncin da zai yi wa mutanensa ba da kaza ba da umarnin Allah zai yi. Sannan shi kuma annabin Allah ne, Allah yake bashi labarin abin da zai faɗa. Yace waja'alani mubarakan aina ma kunt, kuma Allah ya sanya ni in kasance mai albarka a duk inda nake. Shine naffa'an linnasi, mai yawan amfanar da mutane. Ashe kenan kasancewarka mai albarka shine ka zamo kana amfanar da mutane, ko da iliminka, ko da kudinka, ko da mulkinka, ko da shawararka, ko da duk wani abin da dan adam zai ce madalla, kenan ka zamo mutum mai albarka. Kenan albarka shine amfanar da wani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane wanda yafi amfanar da ainihin mutane. Duk lokacin da ka fi amfanar da mutane, to kuma kana fi alkhairin mutane a cikin mutane. Yi kokari ko da sana'ar da kake, ko kasuwancin ko sana'ar hannu, ka ji a zuciyarka nufinka ka amfanar da mutane. Ka bude shagonka a unguwarku, fatanka ba sai makota sun sha wahalar tafiya sayan makilin ko gishiri ko magi nesa ba, bari in bude musu abun sana'a, in takaita musu zurga-zurga. Wallahi sai ka samu lada a wajen Allah, kuma Allah ya albarka a cikin wannan kasuwancin naka. Ko kuma a matsayinka na masassaki ko mai kira ko makanike, manufarka ka samu abun rufin asiri, kuma zamo musulmi sun samu hutawa ta hanyarka, to sai ya zamo, sai ka zamo kenan mai albarka a rayuwarka. Yace ikhbarun bima kutiba lahu fil law, wannan yana ba da labari a cikin abin da aka rubuta a cikin Lawhul Mahfuz, Allah ya riga ya kaddara haka. Yace fal madi bi ma'ana al mustaqbal, don kun ga yace waja'alani, yace kuma yake cewa atanil kitabu waja'alani, kenan dun nan gaba za a yi wannan din, duk da cewa abin ya riga ya tabbata a rubuce a wajen Allah subhanahu wata'ala. Sai yace wa awsani bis salati, kuma Allah subhanahu wata'ala ya mani wasiya da sallah. Waz zakati, ya mani wasiya da zakka, shine amarni bihima, ya mani umarni da su. Ma dumtu hayya, muddin dai ainihin ina raye. Malamai sun tattauna akan wannan gaba, wasu suka ce abin da yake nufi da azzaka shine na kasance mutum tsarkakakke, mai tsarkakakkiyar ɗabi'a, mai tsarkakakkiyar mu'amala, mai tsarkakakkiyar aqida da addini, dukkan faɗita shi. Suka ce domin Annabi Isa alaihi salam kowa ya san shi cewa shi mutum ne wanda gaba ɗaya ma baya zaune dan gargar waje ɗaya, mutum ne wanda yake yawan zagayawa, kusan da wahala ka ce ga gida da ya mallaka a rayuwa. Mutum ne wanda yake kawai yana ta siyaha ko ina, ya je can ya je can, ya karantar da wayannan, ya musuluntar da wayannan, ya shirye da wayannan, saboda haka bai samu kuɗi wanda zai yi zakka ba. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi zakka ɗin ta kuɗi, ma'ana yana nufin har in Allah ya azurta da abin zakka, to ainihin ya umarce ni na bayar da zakka. Kenan kaman ayat tana nuna mana nagarta tsakanin ɗan adam da mahalicci, nagarta tsakanin ɗan adam da 'yan uwansa. Ka zamo mai sallah, da tsare haƙoƙin sallah zaka zama mutumin kirki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka zama mai kuɗi mai hali, ka dinga bada zakka, a san kana bayar da ita, to zaka zama mai nagarta, mai kirki wanda ba a tuhuma a wajen wanda suke ainihin talakawa. Ina fata mun gane. Da wannan malamai suke cewa ashe su rukunan musulunci duk annabawa sun ittifaki akan su. Shine ainihin tauhidi da sallah da zakka da azumi da haji. Duk da cewa da yace wa ausani bis salati ba yana nufin sallah mai suna adh-dhuhr da asr maghriba isha'i kuma lokuta biyar kamar yanda mu muke yi ba. A'a, tayyu salloli ne masu rako inda ba su kai namu ba, ko kuma ainihin sama da namu, ko kuma wato ainihin lokuta mabambanta. Amma duk annabawa gabaki daya sun yi sallah ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan zakkar ba dole ta zamo irin tsarin mu ba, musamman su banu Isra'il, abinda Allah ya wajabta musu duk abinda ka samu shine ka kasa uku ka bada kashi daya. Idan kana da miliyan uku sai ka bada daya a matsayin zakka. Amma mu Allah sai sassauta mana ka kasa 40 ka bada kashi daya. Idan kana da miliyan daya sai ka bada 25,000 shine zakka. Kaga Allah ya tausaya mana ya sassauta mana. To saboda haka dai kin duk annabawa sun hadu a bisa wannan, ya zama mai nagarta a wajen mahalicci da kuma ainihin bayin Allah. Ma dumtu hayya, muddin dai ainihin ina raye, sannan wa barran bi walidati, Allah ya sanya ni mai tsantsanta da'a a wajen mahaifiyata. Yace mansubun bi ja'alani muqaddaran, kenan waja'alani barran bi walidati, Allah ya sanya ni mai tsananin da'a da biyayya ga mahaifiyata. Kenan wannan halayya da yake zanawa, idan ka cire maganar annabta da kuma bada littafi, sallah, zakka da ainihin mutum ya kasance mai taimakawa da bin iyaye, ya shafe shi, ya shafe mu duk gabaki daya. Domin da'a, musamman wa uwa mahaifiya, wannan yana daga cikin sinadarin samun albarka a rayuwa. Baka da abinda za ka yi baitin bin Allah kaman bin mahaifiyarka. Wani ya zo wajen Abdullahi dan Abbas yake ce masa, Abdullahi, na yi wata tabar gaza, nike roƙon ina mafita. Yace me ya faru? Yace akwai wata mata da na nemi aurenta ta ƙi ni, saboda haka sai na zuciya na kashe ta. To yanzu kuma na ji nadama, shine na zo ka faɗa min mafita. Ibn Abbas ya shiru, sai yace mahaifiyarka tana raye? Sai yace ba ta raye. Sai yace to shikenan ka je kai ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. To bayan ya tafi, sai ɗaya daga cikin almajiran Ibn Abbas yace ya maka wata fatawa, kuma naji ka masa wata tambaya da bata da alaka da fatawar. Shi ya gashi ya yi kisan kai, kuma kana tambayar sa mahaifiyarsa. Sai yace to ai da mahaifiyarsa tana raye, ina ga idan tai tai masa addu'a da roƙon gafara, Allah in yaso zai yafe masa. Kun ga wannan ashe ba karamin matsayi mahaifiya take da shi ba. Shi yasa irin wannan gabar ina nanatawa, ina da maimaitawa, musamman kannan mu matasa. Wallahi in kana son albarkar rayuwa da ci gaban ta, duk abinda zaka yi rayuwa Allah sa mu albarka, to ya zama kullum mahaifanka su kwanta da farin cikin ka, su tashi da shi. Amma idan dai za su kwanta da bacin ran ka, su tashi da shi, to ka kade ka shiga 3,000 ta ma kadan, Allah ya kiyaye. To saboda kai ce ni Allah ya sani mai da'a a wajen mahaifiyata. Wala majalni jabbaran, Allah bai sanya ni kangararre ba, muta'aziman wanda yake mai girman kai da shan kanshi da nuna isa, shaqiyan wanda yake alfin shaqi shine asiyal li rabbihi, wanda yake mai sako a wajen ubangijinsa. Ma'ana kenan yana nuna mana a fakaice cewa duk lokacin da ka zamo babba, to ka zamo mai saukin hali, ka zamo ainihin mai hakuri da juriya, domin duk lokacin da aka ce Allah subhanahu wata'ala ya baka matsayi da girma, to dole ka zamo kaman fitila, kana kona kanka, kana haskaka ainihin wanda suke ainihin daura da kai. Al'adan bayin Allah na kwarai, duk lokacin da mutum yayi gaba sai ya zamo ainihin mai laushi, mai hakuri, mai tausayawa. Yake ta wassalamu, kuma aminci ya tabbata minallahi, daga wajen Allah subhanahu wata'ala alayya a kaina. Yawma wulittu, ran da aka haife ni, wa yawma amutu, da ran da zan mutu, wa yawma ubathu hayya, da ran da za a tashe ni ina rayayye. Malai ce yuqalu fihi ma taqaddam fi sayyidi Yahya, ana fada cikin ma'anan wannan kamar yanda ya gabata wajen Annabi Yahya. To idan mun duba Annabi Yahya alaihi salam, shi Allah yake cewa wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. To amma shi annabi Isa shi sai yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya. To yanzu ya zamu kwatanta cewa shi a san shi Allah ya bada labari dangane da shi, yanzu kuma wannan shi ba labari dangane da kansa, sannan wancan ya zama munakkar, wannan mu'arraf, wancan wassalamun alayhi yawma wulida, wannan kuma wassalamu alayya yawma wulidtu. To sai malamai suka ce ai babu iskali a cikin wannan. Shi annabi Isa alayhi salam ba mu iya hada matsayinsa ma kwata-kwata da annabi Yahya alayhi salam, saboda annabi Isa alayhi salam kusan shine zaka ce lamba ta hudu ko ta biyar a cikin annabawa. Annabi Ibrahim alayhi salam amma zalla sallam shine lamba ta farko, annabi Ibrahim lamba ta biyu, annabi Musa lamba ta uku. Malamai suna ta baba wa za a gabatar, Nuhu ko Isa? Wasu ce annabi Isa shine na hudu, wasu ce annabi Nuhu shine na hudu, annabi Isa na biyar. To shikenan shi matsayin nasa ya kai ya bada labarin kansa da kansa, yace wassalamu alayya, kamar wani babban mutum yace ai mu ne mukai kaza mukai kaza, eh su din suka yi shi sa suke bada labari. Mun gane ko? To sannan nan da ya kawo alif da lam sai suka ce wannan ba wai dan ta'arifi bane ba, li ahadi dhikri, domin ai bayanin amincin ya riga ya gabata. Kamar inda aka ce ila fir'auna rasula, sai aka ce fa asafir'aunur rasula, kenan wassalamu alai, irin wancan amincin da bayanin sai gabata a wajen annabi Yahya, to irinsa shi ma alai ya tabbata a kaina. Ina fata mun gane. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika Isa ibn Maryam, wannan fa mai wayannan bayanan na ban mamaki a hali na mamaki, to shine fa Isa dan Maryam. Kunga shi kalma ta ibn idan ta zamo bainal alamaini ana cire mata alif. Yanzu idan ka ce Abdullahi ibn Abbas ba za ka kawo alif kafin ba'un ba, in ta zamo bainal alamaini muzakkaraini. To amma shi kansa cewa annabi Isa alaihi salam wato ba za a danganta shi zuwa ga uba ba sai uwa, shi yasa sai a kawo, domin ita alam ce a makon mu'annatha, shi yasa duk inda yake za ga an kawo alif. Ina fata mun gane. Allah ya ce to wannan fa shine Isa dan Maryam. Akwai kira'a guda biyu, Ibn Amir da Asim sun karanta qaulal haqqi, jumhurin malamai sun karanta qaulul haqqi. To idan mun dauki qira'at jumhur muka ce qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, to sai mu ce huwa qaulul haqqi, ma'anan qaulul haqqi shine kalimatul haqqi, wal haqqu huna huwa Allah ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Kenan wannan shine Isa dan Maryam, kuma qaulul haqqi shine kalma ta Allah, shine zance na Allah, domin an samar da shi da kalma ta kun, kenan ya zama kalma Allah, kaman a ce kalimatullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kenan alhaqu anan Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi. Alladhi fihi yamtarun, wanda suke shakku a cikin sha'aninsa. Idan mun dauki qira'an Asim da Ibn Amir qaul alhaq, to kenan sai mu ce zalika Isa ibn Maryam, wannan wanda bayanin sai gabata shine Isa dan Maryam, sai muqaddara qultu qaulal haqq, kenan Allah yana bada labari akan kansa, na fada musu magana ta gaskiya, qultu qaulal haqq, na fada musu magana ta gaskiya, don Allah shi yafi kowa gaskiyar zance. Alladhi fihi yamtarun, wanda ainihin suke shakku a ciki, shine mai tafsiri yace bin nasbi bi taqdiri qultu wal ma'ana al qaulal haqq, kenan qultu qawlal haq na fada musu magana ta gaskiya wa fi qira'atin bir raf'i a cikin wata qira'a da rafa'a khabaru mubtada'in muqaddar ai qawlu ibn maryam wato kenan annabi isa dan maryam alaihi salam wato kenan shine qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun alladhi fihi yamtarun ay min almirya kenan an kawo an alimtira ay ishtiqaqi daga almirya ay yashukuna wato suna yin shakku mala yace wa humun nasara sune ainifin kristoci haythu qalu yayin da suka ce anna isa ibnullah wasu suka ce ay isa shine dan allah wala kama yaqulu yahud kuma shi annabi isa ba kaman abin da yahuda suke fada bane innahu ibnu yusuf an-najjar suke tawo shi dan yusuf ne an-najjar ibnu ammi maryam dan ammi maryam alladhi kana ma'aha yakhduman al-masjid wanda yake tare da suna hidima a cikin masallaci alladhi yumnata jabal sahyun wanda yake damar da dutsen nan ainifin na sahyun wato ma'ana sai suke cewa ai wancan yusuf da yake tare da shine uban isa alaihi salam to kenan yahuda wasu suke fadan wannan suna nufin wal iyazu billah ai da ne wanda yake ainihin aka samar ba ta hanyar aure ba malaisa wala yu ulamu kuma ba a san ba min ahli zamanihi ma wanda daga cikin mutanen lokacin su ahadun ashad ibadatan wani wanda yake da tsannin ibada wa ijtihadin da kokari min huma sama da su qala ta'ala allah subhanahu wataala sai yace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ba bai kuma kamata ga Allah ya riki wani da ba subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah shine tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah an zalika daga barin wancanan ka domin kamar yadda muka ambata da ana so a same shi domin ya taimaka ya agaza ka iya zama ka tsufa ka rakokkobe a kwantar a tayar ka iya bawali ko bahaya daga zaune wannan sai dan da kai fa zai iya jura wannan kenan ashe mu da muke son yaya saboda gajiyawa yi maka abubuwan da ba za ka iya ba ko kuma za ka iya don kadan huta to amma Allah subhanahu wataala fa baya buƙatar komai a wajen kowa sannan a gefe daya da juz'i ne na babansa wal iyazu billahi da an ce ai Allah na da dake nan shi ma ya san bangaren allantaka in aka bauta ta mishi kenan ba laifi bane ba wanda kuma Allah subhanahu wataala baya buƙatar komai a wajen kowa kuma ba za a kwatanta shi da cewa in an bauta ta mu ne shi aka bauta ta mu ba yake cewa idza qada amran idan Allah ya hukunta wani al'amari ai arada an yuhdithahu in Allah ya nufin farar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun Allah zai ce da wannan abun kasance bir rafi wato fayakun sai ya kasance bir raf'i a ce fayakunu bi taqdiri huwa kenan fa huwa yakunu wa qira bin nasbi ibn amir ya karanta kun fayakuna a cikin qur'ani gabaki dai haka ya karanta bi taqdiri an kenan fa an yakuna to sai an kaddara an wacce take ainifin nasiba wa min zalika yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake samarwa da kalmar kun idan yaso khalqu isa samar da halittar annabi isa min gairi abin ba tare da mahaifi ba wa min tamami qauli isa yana daga wato cikon magana annabi isa qauluhu inda yace wa anna allaha rabbi wa rabbukum kuma Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku fa abuduhu ku bautata masa malai sai bi fatahi anna bi taqdiri udhkur ya isa liqaumika wato kenan an karanta wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma wa anna allaha rabbi wa rabbukum idan an karanta wa inna allaha ya zamo saban zance aka tashi in an karanta wa anna allaha kenan sai an kaddara wa bi anna allaha rabbi kenan ka karanta wa mutanen ka kuma cewa ma'ana bayan bayanin da ya gabata to kuma ka kara musu da cewa anna allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa abuduhu ku bautata masa shine ma nace an karanta wa bi kasari ha bi taqdiri qul kenan qul inna allaha bi dalili ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbukum Allah sai yace hadha siratun mustaqim wannan tafarki da annabi isa alayhi salam ya fada na tabbatar da bautarsa cewa shi bawa ne kuma Allah shine ubangijinsa shi ba dan Allah bane ba to wannan shine tafarki madaidaici miƙaƙƙe mu'addin ilal janna abinda zai kai mutane zuwa ga aljanna wa qad akhara hadhal kalama kuma Allah ya jinkirta wannan zance amma qablahu wato daga barin wanda yake kafin shi min kalami Isa daga magana annabi Isa li annal awwal domin magana ta farko ma'ana inda yace inni abdullahi atani alkitaba to ita wannan magana ta farko wanda ya riga ya fada qalahu ya fadi wannan ne tabri'atan li ummihi domin ya zama ya kubutar da mahaifiyarsa daga tuhuma wa thani wannan magana kuma ta biyu inda yake cewa wa anna allaha rabbi wa rabbukum ya fade shi ne kana yurshidun nasa bihi ya kasance yana shiryar da mutane da wannan magana hal hayatihi ma'ahum yayin rayuwarsa tare da shi li yubayyana khata'a ma ya'ti domin ya bayyana kuskuren abin da zai taho nan gaba min ikhtilafihim fihi na sabanin su a cikin sha'anin annabi Isa wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala
fakhtalafa al-ahzabu bainihim فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم سيقنجيوي سوكا سابا أي نفين سكانين سو أي النصارى قنجيوي كرسو تيسي سوكا سابا في إيسا أتكيش عن النبي إيسا أهو ابن الله شن شيدان الله ني aw ilahum ma'ahu ko ku a shi ma Allah ne mai tin gashin kansa tare da Allah aw salithu thalatha ko ku a dayan uku ne ma'ana su uku suka hadu suka zama abu daya qalati li aqubiyya yaqubiyya daga cikin nasara sai suka ce huwa Allah ai shi din shine Allah ta'ala madaukaki habata il ardi sai ya sauko zuwa ƙasa fa ahya man ahya ya rayar da wanda ya raya wa amata man amata ya kashe wanda ya kashe thumma sa'ira ila sama sannan sai koma sama wa qalatin nasturiya suka ce huwa ibnullah suka ce ai dan Allah ne wa qalatin isra'iliya su kuma isra'iliya sune mulukun nasara sune ainihin sarakunan nasara suka ce huwa salithu thalatha ai shi dayan uku ne Allahu ilahun wa ummuhu ila Allah ne shi Allah kuma haifiyarsa haka wa qala muslimuna minhum sai musulman cikin su alladhina kanu alhaq wanda suke kan gaskiya suka ce huwa abdullahi wa rasulu ai bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalma ce ta Allah domin an samar da shi da kalmar kun wa kana li kulli fariqin minhum atba kuma ya kasance kowace jama'a a cikin waɗannan kashe-kashe suna da mabiya ala qaulihim nufin akan wannan magana tasu faqtatalu sai suka dunga yaƙe-yaƙe tsakanin su wasaru ahzaban suka zama ƙungiyoyi daban-daban suna gaba da juna Allah sai ya ce fawailum shiddatu azabin tsarnin azaba ya tabbata lilladhina kafaru ga wanda su kafirta bima zikira da abinda aka ambata wa gairihi da waninsa min mashhad yawmin azim a wannan wuni da ake halarta mai girman gaske shin tashin alkiyama ai huduri yawmil qiyamati wa ahwali wato halarta ran tashin alkiyama da kuma aidin tsoratanta ku duba adalcin Allah da yace faqtalafal ahzabu min bainihim to sai bai ce fawailul lahum ba sai ce fawailul lilladhina kafaru kenan kafiran cikin su ko da sun saba din to wanda suke nagartattu kafin zuwan manzo sallam to wannan su Allah ya karbi addinin su amma daga zuwan manzo sallam to ba wani nagartacce ba wani gyararre sai wanda bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah sai ya ce asmi'i bihim wa absir yimamakin jin su yimamakin ganin su shine wa absir bihim yima makin ganin su malace siga ta ta'ajjabi bi ma'ana ma asma'ahum me yakai jin su wa ma absarahum me yakai ganin su yawma ya'tunana ran da za su zai ke mana fil akhira aranan lahira ma'ana a duniya sun kurince daga kin jin gaskiya sun makance daga kin ganin gaskiya an fada musu sun ce shiri ne an fada masu sun ce ba gaskiya bane to amma a ranar tashin alkiyama ba wanda yake jin su babu wanda yake ganin su rannan duk abinda aka fada shi da suke su karba kuma inda za su gaskiya shi da suke su karba sai dai wannan ba zai musu amfani ba Allah ya ce lakinil zalimuna sai dai tabbas su azzalimai mare ce min iqamati adh-dhahir anan an yi amfani da suna qarara maqamal mudmar inda a iya kawo wakilin suna dan ba a ce lakinnahum ba sai aka ce lakinil zalimuna sai dai su azzalimai al-yawma wato a yau shine a rayuwar duniya fi dalalin mubin suna cikin bata mabayini ai shine bayyin wanda yake bayyanan ne bihi summu wato sammu sun kurince da shi an sama ilhaqi daga barin jin gaskiya wa amu an ibsarihi kuma sun makance daga barin ganin gaskiya ai ijab minhum yima maki su ya muhatab ya kai abokin magana fi sam'ihim a wajen jin su wa absari wa ibsarihim kuma ganin su fil akhir a ranar tashin alkiyama ba da an kano fi duniya summan umiyan bayan sun kasance kurame bebaye makafi ainihin a rayuwar duniya ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa a duniya da yawa sun kangare an fada musu cewa Annabi Isa ba Allah bane ba ɗayan uku bane ba dan Allah bane amma sun ki karba to amma ran tashin alkiyama kowannen su zai miƙa wuya ya yadda cewa ai Annabi Isa bawon Allah ne ba dan Allah ba a lokacin da wannan imani kun ba zai musu amfani ba Allah ki yashe mu sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah ce wa anzirhum ka gargade su shine khawif ya Muhammad al-Kufar ya ma'aikin Allah ka gargadi kafirai ka tsoratar da su yawmal hasrati ranan hasara ranan da na sani huwa yawmal qiyama shine ran tashin alqiyama yatahassaru fihi almusi'u maimuna nawa zai yi nadama yi bakin ciki ala tarkil ihsan saboda bai kyauta fi duniya a rayuwar duniya alqiyama kowa sai yayi da na sani mugu yace da ma ya gyara ne kirki yace da ma na ƙara to Allah ya sa mu a cikin wanda zai ce da ma mun ƙara malamai suna kawo hadisi cewa ran tashin alkiyama Allah subhanahu wataala idan ya saka yan wuta ya sa yan aljanna to Allah sai ya zo da mutuwa a siga ta rago a kawo ta tsakanin wuta da aljanna Allah ya kira yan aljanna ya ce ya ku yan aljanna kun san wannan su ce eh kwarai Allah mun san wannan mutuwa ce mai daukar rayuka a kirai yan wuta a ce ya ku yan wuta kun san wannan su ce Allah mun san ta mutuwa ce mai daukar rayuka to sai a sa mala'ika yi mata yankan rago a ce ya aljanna khuludun bila maut wa al-nar khuludun bila maut ya ku yan aljanna dawama ba mutuwa kuma yan wuta dawama ba mutuwa to a rannan ne za su dunga wato ainihin da na sani cewa ina ma dai sun bi Allah subhanahu wataala Allah ka tabbatar da dugadugan mu a bisa daidai Allah subhanahu wataala yake cewa idh qudiya al-amru a lokacin da aka hukunta al'amari fihi a wannan wunin bil azabi wato da azaba ga kafirai wa hum fid dunya su alhali a duniya fi gaflatin suna cikin rafkana anhu daga barin abin da za a yi ran tashin alkiyama wa hum la yu'minuna bihi kuma su ba su imani da abin da zai kasance ainihin a ranar lahira ba sai Allah ya ce
inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un
Allah subhanahu wataala ya jinjina ma kansa da kansa yace inna nahnu tabbas mune kuma Allah ya cancanta yi wa kansa haka da haka narithul arda mu ne za mu gaje ƙasa gabaki ɗaya wa man alaiha da duk wanda suke kanta ba wanda sai daga hannu yace banda ni banda gidana babu domin me Allah ya yi mutanen da suka more rayuwa wadda ba a yi a halin yanzu idan ka gidajen samudawa da dutse ake yin sa baya buƙatar kuskurima baya buƙatar fenti baya buƙatar komai amma yanzu sun zama kabaru kana Allah ya gaje kasar da dukkan abin da suke kanta gabaki ɗaya kowa ya tafi Allah ya ce wa ilaina yurja'un zuwa gare mu ake dawowa da su wato fihi lil jazai a cikin wannan wuni domin ainihin kowa ya karbi sakamakon sa wala yumkinu an nattakhidha minhum ibnan to akan haka ba zai yiwu a ce mun riki da ba saboda Allah subhanahu wataala ran tashin alkiyama idan yayi fushi ba wanda isa ya tunkare shi a wannan lokaci inda Allah yana da da to sai aje a samu dan sa a ce da Allah aje ayi mana kamun kafa ko kuma a ce ai duk abin da kai kaman shi yayi duk abin da yin kuma a ce ta zauna to Allah subhanahu wataala bai rikida ba ko bai dace rikida ba sai Allah ya ce
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
الله سبحانه وتعالى يتيم واذكر واتو كان بتا لهم غريسو في الكتاب في القران ابراهيم شنو قصه ابراهيم انا نتي منزون الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا انبتا من قصه النبي ابراهيم ايلفين ا cikin القران مالن يتي عاش من العمر 175 سنه يا شكرا 175 ابن قصا kage idan aka kasa su uku kowane daya in mutun yi a yanzu a ce yayi shekaru masu yawa to idan ka dauki 175 kage zaka samu kusan wajen 80 ko kuma 70 dai haka eh to kage zaka samu kusan 70 da doriya yanzu mutun yi shekaru 70 za a ce yayi shekaru da yawa to amma a ce an yi shekara 175 ko kuma ce to 60 za a yi ta ko 60 ko da yar doriya to shi Allah ya ba shi shekaru daidai har 175 ainifin aban kasa to kissa ce Allah zai ambata mana Allah ce innahu kana siddiqan ya kasance mai yawan gaskiya mubaligan fi siddiq ya kai karshe a wajen gaskiya idan ka ce as-siddiq zai dauki ma'ana biyu ko dai min as-siddiqi ko min at-tasdiq to sai aka ce ba za a ce siddiq ba sai mutum ya samu bangare biyu idan muka ce min as-siddiqi ka zamo mai gaskiyar zance mai gaskiya a cikin maganganunka a cikin ayyukanka a cikin dukkan mu'amalarka to sannan kuma at-tasdiq duk abin da yazo daga Allah gaskata shi to shi yasa mutun zai iya kaiwa wannan matsayin shi yasa sai na Abubakar ya samu suna as-siddiq saboda yawan gaskiyarsa da kuma gaskata abin da yazo daga Allah ya kasance mai yawan gaskiya mai yawan gaskatawa kuma ya kasance annabi ne na Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa yubdalu min khabarihi to ana yin badal daga labarin sa aka ce idh qala li abihi yayin da ya fada ma babansa shine azar yace ya abati ya kai babana mana yace atta'u iwadun an ya il idafa ita wannan ta'un canje ce ta ya ma'ana asalin abin ya abi to sai aka ce ya abati mana yace wala yujma'u bainahuma ba a cewa ya abati ba ce wa ya abati a kawo ta'un da ya'un sai dai ya abi ko ya abati ba da ya'un ba mun gane ko shine ba a hada ainihin tsakanin su bala yace wa kana ya abudul asnam ya kasance yana bautar gunki shi baban nasa kenan ba za a aibanta da abin da babansa yayi ba domin babansa bai yi shawara da shi ba a lokacin da zai yi wannan saboda haka ba za a yaba tashi dan babansa yayi kaza ba yace lima ta abudu ma la yasma'u ya babana me yasa kake bautata mu abinda baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yuguni anka kuma baya wadatar da kai shi la yakfi ka shay'an bai amfanar da kai komai min nafa'in na amfanin da kake nema au durrin ko kuma wata cuta ya tunkuɗe maka ita ko dai ba zai yi ba anan ya kwatanta bautar gumaka da ainifin matsaloli guda biyu shi gunkin karan kansa tauyayye ne domin duk abin da baya ji baya gani ya samu tawaya kuma a daidai lokacin kai ba zai amfana da kai komai ba, kenan koda yana ji yana ganin an ba zai amfana da kai ba, amfaninsa ba shi da yawa. To amma shi kansa ya samu tawaya, kuma kai ma ka tauyu ainihin ta hanyarsa, kenan kun ga a fakaice yana nuna mana cewa, yana nuna mahaifinsa cewa wannan abun da kake yi ba shi da amfani, shi abun karan kansa ba shi da amfani, kuma ba zai yi amfana da kai ba. Kun ga sai ya ce ya abati ya kai babana, ma'ana ya faɗi kalma ta girmamawa, kuma bai ce da shi ba lima ta abudul asnam, me yasa kake bautar gumaka, sai da ya kawo illan rashin dacewar bautar. Rashin dacewar shi ne abin baya ji baya gani kuma baya amfanarwa, a shekin duk wanda za a bauta tamawa ya kamata ya zamo yana ji yana gani kuma zai iya amfanarwa, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce ya abati ya kai babana, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, ni fa wani ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba. Kun ga kaman ya nuna cewa da ni da kai duk malamai ne, muna da ilimi, amma akwai wani bangaren da ni nake da shi kai baka da shi. Wannan akwai jawo hankali, aka san ka ce kai jahili tsaya ka ji a faɗa ma gaskiya, kaga duk gabaki ɗaya ka rusa magana ba zai saurare ka ba. Amma sai ya nuna cewa ni da kai duk muna da ilimi, to amma akwai wani dan bangaren da ni na sani kai baka sani ba. Inni qad ja'ani min al-ilmi, ni ya zo min ta hanyar ilimi malami atika, abinda kai bai zo maka ba. To kenan tunda na san wani bangaren da Allah ya sanar shi ne kai baka sani ba, fattabi'ni, ka bi wannan zance da zan faɗa ka, bi ni ahdika siratan sawiyya, in dora ka a bisa hanya wacce take miƙaƙƙiya. Kun ga a fakaice ya nuna cewa hanyar da kake karkatacciya ce, kuma ba a shirye kake ba, bai ce anta dallun munharifun, kai batacce ne karkatacce, a'a ya ce fattabi'ni ahadika, kaga da ya ce ahadika ma'ana kenan ba a shirye kai kake ba, siratan sawiyya kenan kai hanyar ka karkatacciya ce. Haka ya kamata usulubin da'awa ya kasance, duk wanda zai kira zuwa ga addini yana buƙatan kalmomi masu laushi wanda abokin husuma zai ga ba a wulakanta shi ba a muzanta shi ba. Yace ya abati ya kai babana, la ta'budi shaytan, kar ka bautata ma shaytan, bi ta'atika iyyahu, ta hanyar da'ar da kake masa, fi ibadatil asnam, a wajen bautar gumaka, ai bautar gumaka da'a ce ga shaytan. Inna shaytana, shi shaytan yadda yake, kana lirrahmani asiya, ya kasance mai sabo ne ga sarki mai rahama, shi ne kathirul isyan, mai yawan sabo ne. A fakaice kaman yana nuna masa cewa saban Allah fa yana hana a samu rahamar Allah, in za a sabi Allah to rahamar sa ba za ta samu ba. Yace ya abati ya babana, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman, wallahi ina jin tsoron wata azaba ta shafe ka daga sarki mai rahama, illam tatub, idan baka tuba ba. In ku haka ta kasance, fatakun li shaytani waliya, sai ka zamo ainihin mai taimakon shaytan, shine nasirin, ka zama taimaki gare shi, wa qarina, kuma ka zamo ainihin abokin sa fenar a cikin wuta. Malati ilam, ka sani anna ibrahim, shi annabi ibrahim, rattaba hadhal kalama, ya jiranta wannan magana ta sa alagatul husn, a bisa wato kaiwa karshe a wajen kyawu, wa qaranahu bigati talattuf, kuma ya gwamaita shi da tausayawa da kuma tausasawa, wa rifiqi, da kuma ainihin rausasawa, ma'ana akwai tausasawa da kuma ainihin rausasawa. Fa qawluhu, fadarsa inda yace ya abati ya babana, dalilu ala shiddatil hubbi war ragaba, dalil ne a bisa tsananin so da kuma kwadayin alkhairi, fi sarfihi, a wajen kawar da mahaifinsa, anil iqabi, daga aquba, wa irshadi, da kuma shirye da shi, ila sawabi, zuwa ga daidai, li annahu nabbahahu awwalan, domin da farko ya fadakar da shi, ala ma yadullu ala almani min ibadatil asnam, ya nuna masa abinda zai hana bautar gumaka, cewa ba su da amfani su a karan kansu, kuma ba su amfani da wani. Thumma amarahu, sannan sai umarce shi, bittibaihi, da bin dan nasu fil imani, a cikin ban gaskiya. ثم نبها sannan sai ya fadakar ala anna ta'ata shaytan cewa biyayya ga shaydan ghayru ja'izatin fil uqul bata dace bata latta ba koda a hankalce thumma khatama al kalama sannan sai ya cika wannan zance nashi bil wa'id da narko azzajir wanda ainifin zai yi jan kunne an al iqdami ala ma la yanbagi wato a bisa mutun ya gabata zuwa ga abin da bai dace ba bi qawlihi da fadar sa inda yace inni akhafu an yamassaka wa inna ma fa'ala dhalika to abin da yasa koi aikata haka li umurin saboda wasu al'amurra ahadiha abin na farko shiddatu ta'alluqi qalbihi tsananin ratayuwar zuciyarsa bi salahihi da gyaruwar mahaifinsa wa ada'i haqqil ubuwa da kuma bayar da haqqi na ubantaka wa huwa mawdu'us sura kuma shine abin da suran take dora mutane akai fil hikimati na hikima fi min wujudil walad a wajen samun da kenan ashe daga cikin albarkar samun da ya saita mahaifinsa ya nuna masa abubuwa na daidai amma a cikin hikima da girmamawa wa thaniha kuma hikima ta biyu annan nabiyyal hadi ila alhaq shi annabi da zai shirye zuwa ga gaskiya la budda an yakuna raqiqan dole ya kasance mai laushin zuciya hatta yuqbala kalamuhu domin ya zama an karbi maganarsa wa thalithaha kuma hikima ta uku annushu li kulli ahadin yin nasiha ga kowa da kowa fa ila abihi aula to idan annabi zai nasiha ga kowa to ashe kenan yayi mahaifinsa shine abin da yafi dacewa shine ainihin abin da yafi kyau wannan gaba tana nuna mana cewa duk lokacin da ya zama da ya ga mahaifinsa a bisa wani abu wanda yake na kuskure to in yana so ya nusashe shi ya zama akwai girmamawa da hikima misali da ya ga mahaifinsa yana wani abu wanda yake ba daidai ba to zai iya bijiro masa da abubuwa kamar guda uku da shi wannan abin da mahaifin yake na ba daidai ba da wani ba daidan ba da kuma daidai yanzu baba da za a ce mutun ya zo ya aikata kaza ko ya aikata kaza ko ya aikata kaza wanda yafi dacewa daga cikin abubuwan da ka ambata akwai abin da yake wanda ba daidai ba kuma kaza din ga illarsa kaza ga illarsa kaza ga illarsa shi da kansa zai iya gano cewa eh lalle hanyar da yake tana buƙatar canji da yawa zaka ga cewa wayansu Allah bai ba iyayensu dama ko dai ta karatu addini mai zurfi ba shi kuma dan Allah ya bashi dama ya karatu addini mai zurfi sai ga ya banzatar da mahaifinsa yana cewa ba a bakin komai yake ba batace ne wannan hatsari ne a rayuwa ba wai dan kankane ba ka sani cewa shine sababin zuwan ka duniya kuma dukkan abin da zaka yi a rayuwa idan ya mutu da fushin ka to ka shiga uku mahaifi ko baya kan musulunci kwata kwata to wannan haƙƙin da na ubantaka yana nan sai an bashi wannan indai ana son zaman lafiya Allah ya sa mu dace kala
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
الله سبحانه وتعالى sai ya fada mana abinda ya fito bakin mahaifin annabi Ibrahim qala abuhu sai babansa yace araghibun anta an alihati kai yanzu mai bujirewa ne daga waɗannan gumaka ya ibrahim ya kai ibrahim kai yanzu kana nufin ka bujire musu fatu iba ha shi sa maka kake aibata su la illam tantahi wallahi idan baka hanu daga wannan abun ba an ta'arud laha idan baka daina musu fito na fito ba la arjumannaka zan jajjefe ka bil hijara da duwatsu aw bil kalamil qabihi, ko kuma da maganganu masu kaushi in zazzage ka. Fahadirni, saboda ka ji tsoro na, ka shiga hankalinka. Wahajurni maliya, kuma ka kaurace mun tsawon zamani bana son ganin ka kwata kwata, shine daharan tawilan lokaci wanda yake alifin mai tsawo. Kun ga lokacin da ya zama an faɗa masa wannan mummunan magana bai tashi kadin rigarsa ya fu ya fita ba, yace shikenan na tafi. Qala salamun alaik, sai ce Allah ya baka hakuri, Allah ya baka hakuri. Salamun alaika minni, wato ainihin jinjina da gaisuwa, wato daga gare ni ta kasance zuwa gare ka. Aila usibaka bi makaruhin, ni ba zan shafe ka da abin da baka so ba. Sa astaghfiru laka rabbi, da sanin zan dunga roƙa maka gafaran ubangijina. Innahu kana bi hafiya, kuma Allah ya kasance mai kyautatawa ne a wajena. Malaita min hafiya, wato an yi ishtiqaqin wannan kalma daga hafiya, ya hafi ai barran, Allah mai kyautatawa ne gare ni. Fayujibu du'ai, yana karba addu'a ta. Malaita wa qad waffa bi wa'dihi al-madhkur, kuma shi annabi Ibrahim ya saka wannan alƙawari da aka ambata wanda yayi. Fi shu'ara, a cikin sutun shu'ara bi qawli, inda yace waghfir li abi, Allah gafarta wa mahaifina. Wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah, wannan gafara da ya nema masa tun kafin ya bayyana gare shi ne cewa shi maƙiyin Allah ne, ba zai mutu ainihin akan musulunci ba. Kama zikira fi bara'a, kamar yadda Allah ambata a cikin sutu bara'a, Allah ce istighfari, ko nema gafar da Ibrahim yayin babansa ya yi shi ne domin cika alƙawarin da ya yi. Da ya ga ya bayyana cewa ya mutu akan kafirci, to sai ya daina ainihin nema masa gafara. Ashe kenan duk saban da mahaifin mutum zai yi, muddin da ya mutu yana musulunci, to daga cikin haƙƙinsa har ka mutu kan nema masa gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka sai ya ce wa atazilukum, kuma ni na nisance ku, wa ma tad'una, da abinda kuke bautata mawa min dunillahi, koma da bayan Allah. Wa ad'u rabbi, zan ci gaba da bautata ma ubangijina. Asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, kuma da fatan ba zan zamo tababbe dangane da bautar ubangijina ba. Kama shaqitum bi ibadatil asnam, kamar yadda ya zamo kukun tabe ta fuskan ainihin bauta magumaka, domin guki ba zai iya bada lada ba, kuma ba zai iya cutarwa ba. Allah sai ya ce falamma atazalahum, to yayin da ya nisance su, wama ya'buduna min dunillah, da abinda suke bautata ma koma da bayan Allah. Bi an dhahaba min babil, shine ya tafi daga babil, au kutha, ko garin kutha, baladun bil iraq, wani garin a cikin ƙasar iraq, ya tafi il ardul muqaddasa, ya zuwa ainihin baitul maqdis. Haythum farada an aqaribihi, yayin da ya zamo ya kadaice ya bar dukkan makusatansa. Wa hadara min ardihi al-ma'huda, ya kaurace daga garinsa wanda ya saba da shi fi sabilillah, domin taimakon addinin Allah. To yayin da ya dandani wannan bakuntaka ta barin yan uwa domin ya tsira da addininsa, Allah sai ya ce wa habna lahu, sai muka yi baiwa gare shi ibnaini, ya'ya guda biyu, ya anasa bihima, wanda zai ɗebe kewa ta hanyar su, shine Ishaq da Yaqub. Wa kullan, kuma dukkan su biyun ja'alna nabiyyan, mun sanya su a matsayin annabawa. Kenan bacin ran da ya fuskanta na rashin imanin babansa, da ainihin tsana, da kuma bujirewar mutanensa na ƙin karɓar gaskiya, da kuma ɗanɗanan bakunta da ya bar garinsa, Allah sai masa takuici da ‘ya’ya biyu wanda suke ainihin annabawa, kuma suka zama ainihin iyayen annabawa. Wahabna lahum, kuma sai muka yi musu baiwa su ukun, min rahmatina, daga jin ƙanmu, almala wal walada, muka ba su dukiya da kuma ‘ya’ya. Ibrahim alayhi salam, saboda wadatar da Allah ya bashi, idan yayi bako ɗansa yake yanke masa. Kai yanzu kana yanke bako rago, in yazo kowa, in dai ka yanka ma wani yau, to kila sai bayan watanni kuma. Amma dai bako yazo yau ka yanka masa rago gobe jibi, ina ganin sai wato tari mai yawa, ko? To amma shi Ibrahim alayhi salam ɗansa yake yankewa. Kenan ga annabta ga duniya, kuma shine badaɗayin Allah, shine lamba ta biyu a wajen annabawa. Allah ya ce to sai muka yi masa baiwa daga jin kanmu, muka bashi dukiya da ‘ya’ya. Waja'alna lahum lisana sidiqin, kun muka sanya masa wato harshe wanda yake na yabo. Aliyyan maɗaukaki, shine rafi’an, huwa thana'ul hasan, shine kyakkyawan yabo, fi jami'i ahli milal, a wajen dukkan ma'abota addini. Domin yanzu Yahudawa suna cewa su mabiya annabi Ibrahim ne, Nasara ma suna cewa haka, musulmi kuma suna ce ai mun maka ficancanta da shi, kowanne suna ganin su suka ficancanta ainihin da shi. Allah ya raba gardama cewa mafi dacewa mutanen da Ibrahim sune wanda suka bi shi da wanda suka yi imani da wannan annabi shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda haka kenan wannan yana nuna mana bin Allah da hakuri a wajen yi masa da'a, sakamakon ma ba sai an je lahira ba, tun a duniya Allah yana bada so min tabi, domin gashi ya sha wahala, ya bi Allah, ya yi juriya, ya yi hakuri, kuma Allah ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya, kuma ya samu mafi kyawu ainihin a lahira. Mala ya ce fayan tiju, to zai haifu min kisata Ibrahim ma'abihi, da wannan kisa ta Ibrahim tare da mahaifinsa, tarahumul waladi, wato ainihin tausayi da ɗa zai yi, wa hatiramihi, da kuma girmama wali abihi ga babansa, wa hubbi hidayatihi lahu, da kuma san shari'arsa da zai yi, wa min qisati ibrahim wa abihi at-ta'annus, a cikin wannan qissa ta ibrahim da babansa akwai ɗebe kewa, wa kamalut tanaqqum, da kuma kamala ta ni'ima, bi wujudi ibn salihin, da samun ɗa nagari, wa baqa'il ismi, da kuma wanzuwar suna, wa istimral amali salih bihi, da kuma zartewa ayyuka nagari ainihin ta hanyar sa. Kullum sai an bace su ambato wanda yake ainihin kikkiawa na ainihin jinjinawa. To saboda yanayin lokaci da kuma tambayoyi da zamu amsa, sai mu dakata anan. Abinda muka yi daidai, muna fata Allah shi ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya ganda mu daidai din. Allah ya ba mu iko da koyi da su, da kuma ainihin bi bisa hanyar da suka bi. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.